بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسات سادوا وأن مسلا شيء متعلق البركة مسلا شيء بلغة لكن أن تكين غرم بوشي أجهر بوشي وأن يمشي نا صبر يومنا شا بقي قوات رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا دالي هلو دا أربعين دا هلو وانا كومي كديري دا تقوس قوات هلو ميلادية تا دبو بيو دا أشرين دا أكو وانا مجلسي نمكي تفسير القرآن مي قرما وانا منا تكين تفسير سورة الحج سنبا مبشي بقى تفسير آية تا همسن حمسن نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. كيف مشغل كراتو منا مربتر يوم متى سنسنة سكسامو دامر زيار ترمو أولا مجلسي أيو أكوي دمقوا مال يوسف أسد السنة أكوي كما مالا الكنوي da malam Bashir Ahmad Daba TV da Sheikh Malam Kakis Ibrahim da kuma ƴan uwan mu da suka zo daga Maiduguri wanda suna dan yawa da sun halarci wannan majalisi a yanzu, muna musu barka da zuwa. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa musu ladan zumunci da ziyara da suka zo wannan wuri lafiya. Allah ya mai da su gida lafiya. Muna godiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما أيكو قبانك دوان منزوكو النبي با wace sai idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi sai shaydan ya jefa waswasi da shubha a cikin karatun sa. Fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan, sai Allah ya bata abinda shaydan ya jefa. Thumma yuhkimu Allahu ayatihi, sannan Allah ya tabbatar da ayoyin sa. Wallahu alimun hakim, Allah mai cikakken sani ne mai hikima. Wannan aya mun fara tafsirin ta ajiya inda muka yi magana akan gabar farko ta wannan ayar da Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi, kuma aiko a gabaninka da wani annabi manzo ko annabi ba. Muka ce wannan ayar tana nuna mana akwai bambanci tsakanin annabi da manzo, akwai bambanci tsakanin annabi da kuma manzo. Mun yi bayanin cewa malamai sun yi sabani da yawa wajen tantance bambanci tsakanin waɗannan bayan Allah masu daraja guda biyu, manzo da annabi. Amma mafi kyan magana da take fito da bambanci tsakanin waɗannan guda biyun ita ce maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah, wanda muka karanta maganarsa daga cikin littafinsa An-Nubuwat, cewa dukkaninsu an aiko su saboda Allah ce wa ma arsalna. Sauraka da annabi da manzo dukkaninsu ɗan aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala, ya aiko su da wani wahayi da wata risala. Allah subhanahu wataala ya musu wahayi da wannan ne suka zama annabawa sai bambanci tsakanin annabi kuma da ar-rasul shi annabi shine wanda Allah subhanahu wataala yayi masa wahayi wanda wannan wahayi shi ya bai da shi annabi ya bashi sako sakon nan kuma zai isar da shi ne ga mu'minan da yake tare da su kuma yakan yi aiki ma da shari'ar annabawan da suka gabace shi ko manzannin da suka bace shi zai yi aiki da shari'ar su illa iyaka zai kara wa mutane bayanin abin da shari'ar take nufi wanda wannan shine dabi'ar da yawa daga cikin annabawan bani Isra'ila har ma daga cikin manzannin su kamar annabi Dawud annabi Sulaiman har annabi Isa alayhis salam duk sun zo sun yi aiki da abin da at-taura ta zo da shi to akwai kuma manzo wanda shi kuma Allah subhanahu wataala yakan bashi wahayi ya kuma tura shi zuwa ga wasu mutane da suka bijirewa tauhidin ubangiji suka bijirewa kadaita Allah wato Allah subhanahu wataala yana aika manzo ne zuwa ga al'ummar da take kafira domin ya kirawo su zuwa ga kadaita Allah da tauhidi Allah subhanahu wataala yakan iya bashi littafi sabu yakan iya barshi akan littafin wanda suka gabace shi ko ya bashi littafi sabu amma kuma tare da ya shafe littafin da suka gabace shi ba wato ba dole bane manzo sai ya zo da shari'a sabuwa yakan iya zuwa amma da shari'ar wanda suka gabace shi kamar annabi Dawud manzo ne haka nan annabi Sulaiman manzo ne amma dukkanin su sun yi hukunci ne da at-taura wannan baya hana ubangiji ya musu wahayi na wasu al'amura na musamman da za su faru a lokacin su dan su kare wa mutane bayani kamar malami a cikin wannan al'umma wanda yake yi wa a mu'minai bayanin abinda Allah subhanahu wataala yake wa annabi da shi baya fita daga cikin abinda yake sakon da Allah ya bawa annabi wato littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baya fita daga wannan illa iyaka dai yayi bayanin wani abinda ba kowa ne yake iya fahimta ba sai wanda ya karatu to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi fadar wirasar sa sai maganar annaba annabci wirasar malamai gadar da suke yi sai ce al ulama warasatul anbiya bai ce warasatul rusul ba sai ce warasatul anbiya kamar yanda annabawa a cikin banu isra'ila suke bayanin hukunce hukuncen da suke cikin at-taura to haka nan su ma malamai suke bayanin hukunce hukuncen da suke cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam to mun yi wannan bayani ne saboda abinda aka fi fahimta ko aka fi yadawa cewa annabi manzo shine wanda aka bashi sako aka umarce shi da ya isar annabi kuma aka bashi sako aka ce kai ya isar ba a umarce shi da ya isar ba muka ce wannan kuskure ne hatta malamai ba a yadda su boye abinda Allah ya sanar da su na ilimi ba ballantana kuma annabawa sai gaba ta biyu ita ce alqa shaytanu fi umniyatihi wato idan tamanna mun yi magana tamanna ma'ana biyu da malamai suka bawa wannan kalma tamanna wasu suka ce ana nufin idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi fi qira'atihi shaytan zai jefa wata shubha ko wani waswasi a cikin karatunsa wasu kuma suka ce tamanna daga tamanni ne shine buri fata wato duk sanda wani annabi zai yi fatan al'ummarsa ta musulunta ko wasu daga cikin al'ummar sassu musulunta to sai kaga shaytan ya kawo wani rudu wanda zai kara bazama waɗannan mutane amma daga baya Allah subhanahu wataala ya shawo kansu to waɗannan tafsirai guda biyu da aka kai wa kalmar tamanna tafsirai ne da daddu amma dai mun fi karkata zuwa ga tafsirin farko cewa tamanna ana nufin qara'a ana nufin tala ana nufin in ya karanta in yayi karatu to cikin karatun nan nashi abinda zai karanta na ayoyin Allah ko kuma bayanin da zai yi wa al'ummarsa sai an samu wani abu na rudu da shaytan zai jefo wani abu na waswasi da shubha da shaytan zai jefa a cikin kunnuwan mutane to wannan gaba alqa shaytanu fi umniyatihi mun ce akwai ruwayoyi da aka samu cikin littattafan tafsiri wadanda suke ba da wata kissa ta cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je majalisar Qurayshawa kafirai yana karanta musu suratul najmi a makka da ya zo fadar Allah subhanahu wa ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithatul ukhra daga daidai nan sai shaydan ya jefo wasu kalmomi a bakinsa tilkal qaraniqul ula wa inna shafa'atahunna laturtaja ce waɗannan gaurakokin mun ce garnuk shine tsuntsun nan da ake cewa gauraka waɗannan gaurakokin manya manya sune gumaka suna da daukaka wa inna shafa'atuhunna laturtaja kuma ana fatan a samu cetan su wai sai shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan kalmomi akan bakin sa bayan ya faɗi sunayen wasu gumaka da larabawa suke girmamawa suke bautawa wannan lokaci sune Allah wal Uzza wa Manat to sai aka ji kuma yana yaban waɗannan gumaka yana cewa suna da daukaka kuma ana fatan a samu cetan su wanda kuma daman wannan shine abinda su larabawa suke faɗa a lokacin cewa gumakan nan ƴaƴan Allah ne kuma su za su yi musu tsani zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa suke bauta musu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa ba komai yake sawa muke bauta musu ba sai dan su matsantar da mu zuwa ga Allah wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna cewa waɗannan su ne za su cece mu a gaban Allah su ne masu cetan mu to kuma sai aka ji wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta surata alqur'ani kuma ya faɗi haka to wai daga lokacin ne sai da ya gama karanta suratul najmi karshen tafazzuru lillahi wa'budu sai ya faɗi sujjada daga nan sai musulmi da mushrikai kowa da kowa sai suka yi sujjada saboda wancan yaban da suka ji an yi wa gumaka mutum biyu ne aka ce yassar ta ce ba su yi sujjada ba a lokacin Al-Walid ibn al-Mughira da kuma Abu Uhayha Sa'id ibn al-As su kuma saboda sun manyanta ba za su iya faɗuwa nan take su yi sujjada sai suka ibi ƙasa suka dodana a goshinsu to wannan kissar kissa ce da ta shahara a littattafai malaman tafsiri da yawa sun kawo ta an danganta tafsirin waɗannan ayoyi daga wasu daga cikin tabi'ai sun fassara ayoyin a ƙarƙashin hasken wannan kissa kamar Sa'id ibn Jubair kamar Qatada ibn Da'amah as-Sadusi kamar Abu al-Aliya ar-Riyahi a cikin ruwayoyin da aka yi na fassara waɗannan ayoyin an samu cewa waɗannan magabata sun fassara ayoyin nan ƙarƙashin wannan kissa cewa Allah subhanahu wataala ya saukar da suratul najmi annabi yana karantawa sahabbai da mushrikai a daidai lokacin kuma shedan ya jefo masa waɗannan kalmomi aka ji su sun fita daga bakinsa to haka nan cikin malaman da suka kawo wannan tafsiri ba su kuma soke shi ba kamar At-Tabari Sheikhul Mufassirin a cikin tafsirinsa da shi ne farkon wanda aka samu ya tattara tafsirin Al-Qur'ani daga farko har zuwa ƙarshe tare da kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai wajen fassara ayoyin Al-Qur'ani daga Fatiha zuwa Nasi to ya kawo ruwayoyi daban-daban daga malamansa daban-daban da suke kunshe da wannan labari kuma a bisa dukkan alama ga wanda zai karanta tafsirin zai ga cewa shi ma ya karkata zuwa ga wannan saboda a yadda aka saba gani a tafsirinsa duk abinda bai gamsu da shi ba nan take yake bayyana cewa bai gamsu ba kuma ya kawo abinda ya gamsu da shi dan zaka samu har cikin qira'o'i mutawatirai yakan yi wa wasu karan tsaye ya ce shi bai gamsu da wannan qira'ar ba bare kuma wata kissa da aka rawaito ta da isnadin da akwai ta cewa a kansa to amma anan sai ya nuna ya tafi akan wannan daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsirin akwai al-Baghawi cikin ma'alimut tanzil shi ma wannan kissar ya kawo kuma akan ta ya gudanar da tafsirinsa mukhtasar ne ya rairayo shi ne daga tafsirin Sa'labi al-Kashf wal Bayan to shi ma Sa'labin a cikin tafsirinsa abin da ya tafi kansa kenan haka nan al-Wahidi a cikin tafsirinsa al-Basit da sauran littafan tafsirinsa al-Basit da al-Wajiz da al-Wasit duk shi ma ya fassara ayar akan wannan fahimta haka nan Ibn Atiyya a cikin littafinsa al-Muharrar al-Wajiz fi tafsir kitab al-Aziz shi ma ya fassara ayar akan doran wannan kissa cewa an jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallama wasu kalmomi a harshensa shedan ya jefa masa su a harshensa yayin da yake karanta suratul najmi ya faɗe su ba tare da yana sane ba kuma kafirai sun yi murna sun ji dadi har sun yi sujjada bayan ya gama haka nan daga cikin malaman da suka tafi akan wannan tafsiri akwai Zamakhshari cikin littafin sa Al-Kashshaf haka nan cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsiri akwai Suyuti ya inganta kissoshin a tafsirin sa Jalalaini wanda muke shi ake karantawa yawanci a tafsiran Azumi a kasan nan tafsirul Jalalain shi da al-Muhalla Jalaluddin al-Muhalla sun tafi akan wannan tafsiri cewa ma arsalna min qablika min rasulin sai yace huwa nabiyyun umira bit tabligh shine annabin da aka umarce shi da ya isar da sako wala nabiyyin sai yace lam yu'mar bit tabligh shine manzo ko annabin da ba umarta da isarwa ba sai yace illa idza tamanna ay qara'a sai idan yayi karatu alqa shaytanu fi umniyatihi ay qira'atihi ma laysa min alquran sai shaydan ya jefa wani abu cikin karatun sa wanda baya daga cikin qur'ani mimma yarzahu almursalu ilayhim abinda wadanda aka aiko wa annabi sallallahu aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su ne larabawa a lokacin za su ji dadi su yarda ko kuma kowanne annabi da Allah ya aiko za a jefa masa irin wadannan maganganu a bakinsa wadanda aka aika su aka aika shi zuwa gare su su yarda wa qad qara annabi sallallahu alaihi wasallam fi suratul najm bi majlisin min quraish sai yake bada kissar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm a wata majalisa ta quraishawa ba'da bayan ya karanta afara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra yake cewa bi ilqa'i shaytani ala lisanihi shaydan ya jefa akan harshen sa min ghairi ilmihi sallallahu alaihi wasallam ba tare da annabi ya sani ba tilkal gharaniqul ula wa inna shafa'atahunna la turtaja ya fadi wadannan kalmomi da suke nuna yaban gumaka fa farihu bidhalika daga quraishawa suka yi farin ciki thumma akhbarahu jibril bima alqahu ash-shaytan ala lisanihi daga baya jibril ya gaya masa cewa wannan fa abin da ya kara a cikin karatun da yake yi na suratul najmi ba shi ya fada masa ba ba shi ya karanta masa ba shaydan ne ya jefa masa shi a harshen sa fa hazina annabi ya bakin ciki fasulliya bi hadhihi al-aya liyatma'inna sai aka rallashe shi da wannan ayar cewa wannan abu ba kai kadai ya fara faruwa akan ka ba ba kai ne faro ba cikin annabawa da manzanni an samu irin wannan ta sha faruwa shaydan ya jefa wani abu cikin karatun su dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nutsuwa to haka ne ya tafi da tafsirin har zuwa ƙarshen ayar cewa wannan abu ya faru a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yadda zamu zo a nan gaba kusan a ƙarshen karatun mu zamu kawo bayanin sa shi ma ya tafi akan wannan ma'anar ya tafi akan tabbatar da kissar cewa wannan shine abin da aka samu daga fassarar magabata don haka shi kuma dama a ɗabi'arsa duk sanda aka ce ga wani abu ya cike zuwa ga magabata to shi an gama magana saboda haka shi ma ba zai karkace daga wannan ba to za mu ji maganar sa daga ƙarshe za mu karanta sannan kuma mu ji taƙibin da ya kamata a yi a kanta muna so sautari mai irin wannan bayanan duk da cewa wasu abubuwa ne masu zurfi a wani lokuta to amma kasancewar darasin da muke yi ba wai ya taƙaita ne a kan kawai masu sauraro a yanzu a nan ba ko kuma iya wasu da suke jama'ar gari gama gari a wani abu ne wanda yana tafiya da nisa kuma akwai waɗanda suna da zurfin ilimi za su iya wato fahimtar abin da ake iya cewa kuma za su iya tofa albarkacin bakinsu a kai saboda haka kada a damu idan har gaba ta zo na mu yi irin wannan bayani a ƙarshen wannan kissa insha Allah za mu yi ta'ariki akan wasu darussa da za mu amfana da su dangane da wannan sabani da aka samu na malamai cikin wannan kissa wannan kissa kamar yadda muka faɗi wanda suka goyi bayan ta da yawa daga cikin malaman tafsiri kuma sun shata mata layi ba su karbe ta ba ta fuskar ruwaya ba ta karbu ba haka nan ta fuskar ma'ana wato ta fuskar diraya ma ba ta karbu ba za mu ji bayanan waɗanda suka soki wannan kissa cewa wannan kissa ba ta tabbata ba a daga cikin irin bayanan da malamai suka yi dangane da wannan kissa suna cewa wannan kissa in ka koma da tafan riwaya da tafan hadisi da suke koro kowane abu da isnadin sa zaka samu cewa duka asanid din da aka rawaito wannan kissa da shi sanadi ne wanda bai inganta ba ko dai ka samu sanadi ne wanda yake mawdu wato akwai ƙarya ma a cikin akwai makaryaci a cikin sanadin ko ka samu munkar ne wato yana da rauni kwarai da gaske ko ka samu mai rauni ne mursal wato isnadin sa bai cika ba an samu gibe a cikin isnadin sa tabi'i ne yake danganta abin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar qatada kamar suddi su danganta wani abu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye ba su fadi gurin wa suka ji ba a gurin malaman hadisi ba sa karban irin wannan saboda haka a cikin ruwayoyin akwai su ma waɗanda suke irin wannan ne ko ka samu munqata ne wato a cikin sanadin sa babu abinda wato babu wato gibe akwai wani gibe a cikin sanadin sa ya tsinke bai cika ba farkon wanda aka samu yayi tsokaci akan wannan shine Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaima wasu daga cikin marubuta sun zace cewa Muhammad ibn Ishaq ne sahibul magazi wanda kuma ba shi bane Muhammad ibn Ishaq ne ibn Khuzaima lokaci dai suka yi rayuwa da al-Imam at-Tabari Muhammad ibn Jarir at-Tabari kusan sun ma kusan rasu a kusan lokaci guda shekara ta 310 to shi kansa an tambaye shi game da wannan kissar sai ya ce hadha min wad'i zanadika sai ce zindiƙai ne suka kirkiri waɗannan kissoshi wato wasu ne makiya musulunci a ɓoye amma suna bayyana mutane su musulmi ne so suka kirkiri kissar suka watsa ta cikin musulmi har ma ake cewa ya rubuta littafi ka cokam akan wannan ya soki wannan kissa kaga ashe waɗanda suka fara suka ta ba tun yanzu ba tun da jimawa daga cikin dadaddun waɗanda suka soki wannan kissa akwai Abubakar al-Bazzar Abubakar al-Bazzar mai littafin Musnad al-Bazzar yake cewa wannan hadisin da ake jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta inda muka samu an ruwaito shi bi isnadin muttasilin anhu yajuzu dhikruhu babu inda aka kawo shi da cikakken isnadin da ya halatta ma a karanta wa mutane saboda ka duk isnadin da aka rawaito da ruwayar yake cewa babu shi babu isnadi mai kyau mafi dama shine wanda ya kawo shi a cikin musnad din sa yace wala na'lamu ahadan asnada hadha alhadith an shu'ba an abi bishr an sa'id an ibn abbas illa umayya yana nufin umayya ibn khalid ce su shi wannan isnadin shine muka samu ya cika sosai shi kuma ba mu same shi ba sai daga malamin mu inji shi malamin mu su Yusuf ibn Hammad yace daga wajen sa muka samu ikita amma duk waɗanda suke ruwayar wannan isnadin suna ruwayar shi ne daga Abi Bishr shine Ja'far ibn Iyas ibn Abi Wahshiya yace shi yake ruwaitar wannan hadisi daga Sa'id ibn Jubair mursalan ba tare da ya kawo cikakken isnadin sa ba yace wanda aka san shi da wannan isnadin wato isnadin wannan hadisin shine al-kalbi al-abi salih ibn abbas al-kalbi muhammad ibn sa'ib al-kalbi daga abi salih bazam daga ibn abbas wannan kuma shine isnadin da ake kira silsilatul kadhib wato duk inda wannan isnadin yazo salsala ce ta makariyata salsala ce ta ƙarya da muqabilin silsilatul dhahab wato silsilatul kadhib domin shi Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi mashahuri ne ya shahara da kare ne sunayensa ma ana lissafa su da yawa shi bai da suna ɗaya dan dai ya taba da bami yana ta yin abin nan a mai ake cewa dan abin nan mai hawainiya yana ta boye kansa saboda ka a gane shi to Abu Salih shi ma mai rauni ne kwarai da gaske Abu Salih Bazam tunne mai rauni sosai da gaske to kaga a ce su suka ruwaito wannan kaga yana nuna bai inganta ba al-qadi iyad a cikin littafin sa shifa bi tarif al-huquq mustafa wanda muke cewa a shafa a ciki ya kawo magana da yake cewa amma hadithul kalbi fama la tajuzu riwayatuhu ar-riwayatu anhu shi wannan ba ma ya halatta a ruwaito shi wala dhikruhu li quwwati dha'fihi wa kadhibihi saboda karfin raunin da yake tattare da shi da kuma ƙarya da haka bai kamata ma a kawo wannan hadisi a matsayin an kawo hadisi ba a ibn al-arabi al-maliki kaga ta fuskar isnadi da yawa daga cikin malamai sun soki hadisin ta fuskar isnadi mu sai duba kai da cewa game da isnadin wannan waɗannan asanid din ya koma littafin Sheikh Nasiruddin al-Albani nasbul majaniq li nasfi qissati al-gharaniq نصب المجانيق لنصف قصة الغرانيق وسن ياي كتا yayi fata-fata da wannan kissar a cikin wannan dan littafi nashi akwai na almajirin sa dalailut tahqiq dalailut tahqiq fi ibtal qissat algharaniq na al-sheikh ali hasan ali al-halabi shi ma ya ƙara wasu abubuwa wanda malamin sa al-sheikh nasiruddin al-albani bai kawo ba to haka koma nan za a ga yanda suka bi diddigin wato wannan riwaya gaba ɗaya suka soke ta duk da cewa an samu da yawa daga cikin malaman tafsiri kamar yadda muka karanta daga farko sun dogara da wannan riwayar ibn al-arabi al-maliki a cikin littafin sa ahkamul qur'an yana ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya karni na shida kuma sannan yana daga cikin ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka soki wannan riwaya yake cewa wannan maganar da aka ce shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshen sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta ya fade ta haka har ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam an nuna kamar bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da shedan ba bai iya bambancewa tsakanin mala'ika da karanta masa wahayi shine jibrilu ba da kuma shedan da zai jefa masa wannan aya kamar ba zai iya bambance tsakanin tauhidi da kafirci ba domin wannan kafirci ne a ce tilkal garani qul ula wa inna shafa'atahu la turtaja kafirci ne ya saba da tauhidin kadaita Allah subhanahu wataala wajen bauta bai a ce an jefa wannan bai bambance tsakanin su ba yake cewa wa ana adna minal mu'minina manzilatan ni a cikin mu'minai yake fada shi Abubakar ibn al-Arabi yake cewa shi matsayin sa a cikin mu'minai karamin matsayi ne amma ilimin sa yace ilimin sa ma kadan ne amma zai iya bambance waɗannan abubuwa daga abin da Allah ya bashi ta yaya za a ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasa bambancewa shi a matsayin dan tsugulutun mumini dan tsugulutun malami da bai taka karakarya ba amma a ce shi zai iya gane bambanci tsakanin kalmomin da suke kunshe da wannan barna da kuma abin da yake dauke da tauhidi a ce kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gane wannan ba yace walau qalahu ahadun لو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع داول يوزي زوي غير مكوانا يزوي كرن تا مكوانا مغنر كجيش كرنين يبن قماك دابا وانا زي تنتما قوي سيا تناني وجن يمسا إنكاري يتاوتر مسا يغير مسا كوسر مغنى بايا مقاتل سيا هاي تناني شن يهي مغنى كوكي مغنى يتاوتر كوكي يتاوتر يأتي فضلا عن أن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم حال القول ويخفى عليه قوله وزي يبأتي كما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا جاهل جوانا يا كاسا قانا وانا مقانا ولا يتفطن لصفة الأسنام بأنها الغرانقة العلا يا كاسا قانا شوا قاشنا أما قانا أنا صفة انت بما قانا شوا قوراكو كيني مدعوككا كما شفاعتهن لترتجى أنا فاتن سامن شيتنسو وقد علم علما ضروريا انها جمادات تلا جو النبي صلى الله عليه وسلم يا سني يقينا جو ودنن غماكا وسو دسكررن دواتو ني كو اتاتوا بانها الغراء بانها الغرانق الاولى يكي جو انها جمادات لا تسمع ولا تبصر جو ودنن وسو دسكررن ابوبوا ني دباسا غدي باسا جي باسا مغانا باسا توتروا باسا امفانروا باسا بادا نصرى باسا تشيتو النبي صلى الله عليه وسلم بايا shakka akan wannan ya san da wannan to ya za a ce suna ceto ta yaya za su zama masu ceto bi hadha kana yatihi jibrilu as-sabah wal masa da wannan aqidar ne jibrilu alaihi salam yake zuwa masa da wahayi safa da yamma duk sanda ya zo masa da wahayi abin da yake tabbatar masa shine tauhidi wa alaihim bana at-tauhid kuma akan wannan tauhidi ya gino wala yajuzu nasxuhu min jihati al-maqul wala min jihati al-manqul kuma bayyuwa wannan tauhidin a ce an yi wani tunani sabo an goge shi ko an kawo wani wahayi sabo da ya goge tauhidi babu wannan fa kaifa yakhfa hadha ala ar-rasul to ta yaya za a yi wannan ya goyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta fuskar matani shi ibn al-arabi anan yake sukar wannan riwayar cewa wannan riwayar ba za ta yiwu ba a ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya san waye yake kawo masa wahayi Allah subhanahu wataala ma ya kwarenye masa sifar jibril gaba daya ya gan shi a kira sa ta malaika sannan yana zuwa masa a kira ta mutane ya san shi ya san waye shi saboda ko ya zo a cikin sifa ta mutum in ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya san malaika Jibril ne zo kamar yadda yake a cikin hadisin Jibril hadisi Umar ibn al-Khattab lokacin da ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambaya akan musulunci da imani da ihsani da ashraqus sa'a dan karshe bayan ya tafi yake tambaye su wannan bayan kwana uku shi kun san wanda ya zo ya tanji muku tambayoyi dan suka ce basu gane ba suna san wani ba kauye ne ce hadha jibrilu atakum yuallimukum dinakum jibrilu ne sauraka ya san shi jibrilu kuma yana da karfi karfa ne mala'ika karfin mala'ika wa yake magana abin nan ashiddani alaiha mala'ikatun shiddat alaiha mala'ikatun ghilazun shiddat akwai mala'iku karfafa da suke tsare jahannama allamahu shadidul quwa lace mai tsananin karfi da ya sanar da annabi sai ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da masa karfa ne ba maganar wani shedani ma ya tunkaro lokacin da jibril yake kawo wahayi har ya isa har a ce har a ce wai bayan ya tafi jibril yaje ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya akai naji ka karo wani abu ni fa ba ni na fada maka ba ban karanta maka ba yace anya yace ka karo wannan ba ni na karanta maka ba yace wai yace shedani ta ina shi da yake da damar yanzu matso kusa ga mala'ika tsaye na karatu eh ko kai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim shedan ya isa matso kusa da kai bare mala'ika ai ba wasa bane al-qadi iyad kamar da muka ce a cikin littafin shifa shi ma yayi kace kace da wannan kissar yake cewa an jarraba mutane da yan bid'a masu shidda wasu kuma masu kutsawa cikin sha'anin tafsiri suka kawo irin waɗannan sannan kuma yace wa ta'allaqa bi zalika al-mulhiduna sai aka samu wasu masu fandarewa addini suka kankame ma irin waɗannan kissoshi ba dan kuma dan su soki addini dan su kawo wani abin da zai jefa shubha a cikin addinin a rika cewa to kun gani shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ashe ake jefa masa a cikin karatunsa bai sani ba shikina sa shakka cikin alqur'ani in aka sa shakka cikin alqur'ani kaga min babu aula hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya a rushe su tunda alqur'anin ba bai kubuta ba bare kuma hadisan ma iki sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma ijtihadan da malamai kaga daga nan an rushe addinin gaba dayan sa babu shi kowa sai dai abin da ya ga dama yayin shati da kanka to shine yake cewa ta'allaka bi zalika almulhiduna wasu fandararru karkatattu suka makalkale ma waɗannan abubuwa ma'a da'fi ila qalatihi wa ittirabi riwayatihi tare da cewa waɗanda suka shiru suka rawaito waɗannan abubuwa masu rauni ne sannan ruwayoyin kuma ruwayo ne wanda suke ta sassaba wa juna suna tattubka da warwara ko suna ta sassaba wa juna a junansu wanqita isnadihi sannan isnadin ba cikakke ba wa ikhtilafi kalimatihi kalmomin da aka kawo a ciki su ma sun sassaba فقائل يقول انه في الصلاه وان ان يتاشي رويتوا سي يجي النبي yana salla abin ya faru wa akhar yaqulu qad qalaha fi nadi qawmihi wa nukuma yace a yace majalisar mutanan sa ne qurayshawa jama'ar sa anan ne aka saukar masa da wannan yana karantawa yana karanta suratul najm shaydan ya jefa masa wannan wa akhar yaqulu qalaha wa qad asabathu sina akwai waɗanda suke ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatun gangadi ya kama shi to dan gangadi ya kama shi sai ya faɗi sai shi kuma shedan ya amfani da wannan sai ya jefa masa abin da sai ya faɗa akan harshen sa akwai wanda suka faɗi wannan cewa gangadi yake yi wasu kuma suka ce haddatha nafsuhu fiha ba fitowa ya karare ya faɗa ba a ran sai ya faɗa to in a ran sai ya faɗa ta ina kafirai suka ji suka ce ya yabi gumakan su واخر يقول ان الشيطان قالها على لسانه وسكتي الشيطان ne ya fade ta ya jefa masa akan harshen sa akwai ma wasu da suka ce shedan yayi amfani ne da irin dan shan numfashi da annabi yake yi lokacin da yake karatu sai cewa mutun ya kai aya zai dan sha numfashi numfasa sannan cira zuwa ga aya ta gaba sha afara'aytum al-lata wal-uzza wa manat al-thalithatu al-ukhra ya dan tsaya ya ja numfashi kawai shi shedan ya jefa magana a tsakankanin nan wanda ibnu hajar yake cewa hada ahsanul wujuh shi ibnu hajar da yake shi ma ya karkata zuwa ga kissar yace wannan dimbin ruwayoyin da suka zo koda kuwa suna da dan matsaloli a isnadi in aka tattara su za su yi karfi saboda haka yace ya karbu ruwayar kuma fassarar da zai mata ba ba akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ai shi dan ne ya kwaikwayi miliyar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya dan sha ya dan jalin fashi kadan shi kuma sai ya kokari ya je ya fesa wannan magana a kunnuwan kafirai sai suka ji ya kwaikwayi miliyar Annabi shi ko Annabi bai san ma an yi ba to shi Ibn Hajar ya ce ya karbi kisar amma haka yake fassara ta ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya furta da harshen sa to duk wannan da alusi alusi a cikin ruhul maani da yake kawo da ne ce duk waɗannan maganganu ne masu rauni bai kamata ma a waiwaye su ba kawai abu ta kan kissar arusa ta shine magana saboda haka idan kula alqazi yana yana cewa kissar ta fuskar isnadi ta fuskar matani duk tana da matsala saboda haka ta yaya za mu karbe ta a matsayin ita ce tafsirin wannan aya ya kala da cewa hadha hadithun lam yukharrijhu ahadun min ahli as-sihha bukhari bai fitar da shi ba hakanan muslim bai fitar da shi ba hakanan sauran as-sunan al-arba'a sunan abi daud sunan at-tirmidhi ko jami'u at-tirmidhi sunan ibn an-nasa'i sunan ibn majah duk ba wanda ya kawo shi sannan sauran da suka rawaito hadisi sahihai irin su ibn khuzaima irin su ibn hibban irin su al-hakim al-mustadrak duk ba su kawo shi ba sai lam yukharrij ahad min ahli as-sihha wala rawahu thiqah bi sanad salim muttasil babu wani amintaccen malami da ya rawaito wannan kissar da sanadi wanda yake karbabbe wanda yake kuma cikakke wa inna ma uli biha wa bimithlihi uli bihi wa bimithlihi al-mufassirun malaman tafsiri ne kawai suka damu da wannan والمؤرخون ده مالما تاريخي سو suka damu da wannan isnadin da wannan kissar suka yi ta kawo ta almuluna bikul almuluna bikul gharib wadanda su daman sukan yi sha'awar a samu wani abu bako bako shike nan su cafe almutalaqifuna min as-suhuf kull sahih wa saqim wanda kawai bude littafai suke ba sa iya tacewa ba su da rariya saboda suna karbar kowane irin abu da aka kawo suka karanta a littafi hakanan ibnu arabi shi ma yake cewa duk wanda aka hikaito da wannan kikaya daga wajensa daga cikin malaman tafsiri ko tabi'ai lam yusnidha ahadun minhum dukan su irin su suddi su qatada su sa'id ibn jubair dukkanin su ba wanda ya far isnadi sahihi isnadin da ake jinginawa zuwa ga ibn abdullahi dan abbas bai inganta ba saboda haka babu wanda ya kawo cikakken isnadi wa aktharu turuqi anhum fiha da'ifatun wahiya yawancin ma kisoshin da ake kawo a hanyoyin da ake kawo na wannan kisa masu rauni ne matuƙa da gaske mu duba ibnu kathir a tafsirin sa tafsirin qur'an al-azim shi karan kansa anan ya saba malamin sa ibnu taymiya da ya kawo wannan kissa yake cewa qad zakara kathiru min al-mufassirin ha huna qissat al-gharaniq da yazo tafsirin wannan aya da muke yace a wannan gurin dewa daga cikin malaman tafsiri sun kawo kissar gharaniq وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة da abin da suke ganin shine sababin dawowar da yawa daga cikin waɗanda suka hijira daga Habasha suka dawo daga Habasha suka dawo Makka zanna minhum anna mushrikin Quraysh qad aslamu sammanin su da aka ce mushrikan Quraishawa sun yi sujjada sun musulunta ne walakinaha min turuqin kulliha mursala amma dukkan su hanyoyi ne waɗanda suke mursalai wato babu cikakken isnadi tare da kowace hanya yace walam araha musnadatan min wajhin sahih yace ni dai bincike na bai sa naga wannan kissar ta wata fuska ingantacciya da cikakken isnadi ba kaga anan abin da yake nuna wa shine a binciken sa shi bai ga wata hanya da zaka iya inganta wannan riwayar ba sannan abu na gaba abinda ake cewa shedan ya jefawa annabi sallallahu alaihi wasallam akan harshen sa kamar yadda ibnu arabi ya tsokaci akan sa ya nuni akan sa zai yi wahala kai ba zai yi ba mustahil ne a ce a shar'ance ya faru ba zai yi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen isar da sako an katange shi daga fadawa kuskure ma'sumun ne min al-khata fi tablighi al-qur'an babu abinda zai zo isar da shi na al-qur'ani ya kuskure a ciki ko ya manta sai bayan isar da shi in ma zai kuskure to sai bayan ya isar amma ba lokacin da yake isarwa ba shine ba alsa no qari'uka fala tansa hina tabliq lokacin da ake isar maka da shi ba za ka kamanta ba illa ma sha Allah wannan kuma daga baya bayan ya riga ya shiga al'umma ko an haddace shi shi yasa in an mantar da kai wani abu na alqur'ani akwai wadanda suna sanar da shi za su tuna wannan shine abin da ya faru a tarihin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam asirarsa amma ba lokacin da yake isar da sakon ba kuma a ce an samu wani abu na kuskure ya shiga ciki wannan ba a taba samun haka ba Allah subhanahu wataala ya tsare alqur'ani tun daga lokacin da ake saukar da shi kuma zai ci gaba da tsare shi har kiyama ta tashi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani ba ta taba yiwa wata barna ta zo ta same shi ta gabansa ko ta bayan shi saboda saukowa ce saukarwa ce daga mai hikima kuma shahibu shi yasa ibn al-jawzi a cikin zadul basir a cikin wadanda suka soki wannan kissa a cikin littafsirin zadul basir yake cewa qala al-ulama al-muhaqqiqun malamai an keke da keke yan bin diddigi sun ce hadha la yasihu wannan bai inganta ba لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن مثل هذا تصور منذ صلى الله عليه وسلم أن كتنجيشي دقا فاتا واتكي إلوم ونن تي بزي يبهينا دا اسما بزي فاتا تكي ونن با سنن أبو نهدو إذا أكدو بي تسر يدت أكا كوروتا كمريان دا ابن عاشور أتكي التحرير والتنوري كي تيوا ونن أكدو بزا تيوا هذا كلام يلعن بعضه بعضا magana ce da sashin ta yake la'antar sashi ba ta yadda za a iya karkuwa hankali ko su larabawa da ake karanta a suratul najm din aka ce kuma an yabi allolinsu a ciki kuma daga baya an soki allolinsu kuma sun yi sujjada ai suna da hankali ya kamata su gane wani irin yabo ne wannan a yabe ka nan take kuma a koma a soke ka kuma ka yadda cewa an yabe ka wannan ba yabo ba ne a cikin kissar cewa akai ya karanta suratul najm har zuwa karshen ta fasjudu lillahi wa'budu har zuwa karshen inda Allah ya ce fasjudu lillahi ku yi sujjada ga Allah ku bauta masa suka fada suka yi sujjada suka yi tare da musulmi tare da cewa sun ji surar gaba ɗayan ta daga farkon ta har ƙarshe bayan fadar Allah afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatul ukhra aka ce an je hoye ban gumakan nan nasu amma ayar da take gaba alakumuz zakaru وله الأنثى تلك إذن قسمة ديزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى دقبنت سوكانكما ألكم الذكر وله الأنثى ينزلك دنقنتا وكنكم لها يا مزا ku danganta masa mata tilka idan qismatun diza in dai haka ne wannan rabo ne na zalunci in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum wadannan fugumaka sunaye ne kai kuka kirkiro ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja akan wannan ba in yattabi'una illa dhanna za to kawai shaci fadi kuke bi wa ma tahwa al-anfus la abinda ranku yake so wala qad ja'akum ja'ahum min rabbihim al-huda kuma shari'a ta zo daga ubangiji amdil insani ma tamanna walillahi al-akhiratu wal-ula sannan ubangiji ya ci gaba da bayani wa kam min malakin fis samawati wal ard wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda inna alladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al unsa wana duka ba yabo bane kore wani ya zama mai cuto ne Allah ya ce mala'ika nawa ne a sama ma zama ana mala'iku suna nan birjik a sama la tughni shafa'atuhum shay'an cetan su ba zai wadatar da komai ba ba zai amfanar da komai ba illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya ba izini ga wanda ya ga dama ya yarda da shi to ya zai kuma a ce an yabi gumakan su cewa za su cito gashi Allah yana cewa mala'iku ba su isa ba to kuma a ce wanda an gama wannan har zuwa karshen surar kuma sun faɗi su yi sujjada haba ai su ma kafaran suna da hankali shi yasa Allah ya ce afala ta'qilun ba za ku hankalta ba a zo dan kawai an faɗi kalma ɗaya ta yabon mahaifinka a ci gaba da zage shi a ci gaba da bata shi kuma daga mutumin nan ya gama bata shi ka rungube shi ka tsotse shi kace kai ka kyauta to kaga wannan shine ibnu abin da yake cewa wannan magana ce yal'anu kalamun yal'anu ba'dahu ba'dan magana ce da sashin ta yana la'antar sashi to sannan daga cikin malamai na baya baya akwai da suka yi magana akan shi kansa al-gharnuq da yazo cikin al-gharaniq tilkal gharaniq al-ula cewa wannan sifanta gumakansu da gauraka sifanta gunki da gauraka ce wannan ba a san shi a cikin larabawa ba kafin wannan kissar a same ta ba za ka taba samu cikin waken larabawa ba da suka sifanta gunkin su ko cikin hudubobin su ko cikin maganganun su suka sifanta gunki da garnuk da gauraka to ta ya za a yi kawai rana tsaka a zo a sifanta gumakansu da gauraka su dauki cewa an yabe shi ai ba wani abu ne da ya saba faruwa wanda zai nuna maka cewa wannan kissar wata kissa ce da ta nuna daga baya ba a sami ma irin wannan a lokacin jahiliya ana sifanta gunki da garnuk ba wasu sun ce shi kansa wannan alama ce da take nuna rashin ingancin ita wannan kissa ibn taymiya alaihi rahmatullah yana da magana ban sani ba lokaci zai yi bana kai ba zai isa ba magana ibn taymiya tana da yawa Dora minti goma to bari mu tabbata Ibn Taymiya alayhi rahmatullah a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa mujalladi na goma shafi na 291 zuwa 292 yake cewa dangane da wannan ayar akwai maganganu biyu da aka samu wal ma'thuru 'an as-salafi yuwafiqu al-Qur'an bidhalika amma abinda aka samu daga magabata shi yake daidai da lafazin alqur'ani wato abinda alqur'ani ya tabbatar walladhina mana'u zalika min almutaakhirin ta'anu fi ma yunqalu min az-ziyarati fi surati an-najm yace wadanda suka soki wadannan riwayoyi sun soke shi saboda tsarin da aka samu na cewa a cikin surati an-najm an qala tilka al-gharaniq al-ula wa inna shafa'atahunna latartaja wa qalu inna hadha la yathbut wanda suka soki abin suka ce wannan bai tabbata ba ومن علم أنه ثبت وأنكما يسن يتبت كم معلمي قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم كيوانا شيئا يجيف وانا سوت أجكم كنوا كافرين أما با النبي نيفرتابا سنشي النبي بيبرتا وانا مكان أما شيئا يجيف وانا كاكا كمر ياكر كتزوا كتشيوا Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyin yana dan yin shiru wannan gabar ta yayi shiru a ita ce ya jefa wannan magana kuma a cikin kunnuwan kafirai amma ba shi ya furta shi ba sai yake cewa walakin as-su'ala waridun ala hadha at-taqrir aidan to in kuka ce ba a cikin karatun aka jefa shi ba a an jefa wannan ne a cikin kunnuwan kafiran to nan ma akwai wata tambayar da za ta zo wa qalu fi qawlihi illa idha tamanna alqa ash-shaytan fi umniyatihi wasu suka ce ai tamanna in yayi buri alqa shaytan fi umniyatihi alla zai jefa wani abu a cikin burin sa a cikin fatan sa ai fi hadithin nafsi a cikin burin sa akwai magana da ibnu taymiya zai akan wannan ina jin ajiya ma mun yi magana akan wannan kici abin da yake cikin rai ai babu magana cewa fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati yake cewa fa qalu hadha manqulun amma alladhina qarraru ma naqala an ma nuqila an as-salaf amma waɗanda suka tabbatar da abin da aka samu daga magabata na gaya muku wannan kissar ana jingina ta ga Abdullahi dan Abbas amma bai inganta ba ana jingina tafsirin wannan ayar zuwa ga Sa'id ibn Jubair yana daga cikin tabi'ai Qatada yana daga cikin tabi'ai haka nan Abu al-Aliya ar-Riyahi shi ma yana daga cikin tabi'ai to wannan su ne Ibn Sabinan al-Imam Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa magabata yake cewa abinda aka samu an ciro tabbatacce cirowa tabbatacciya la yumkinu al-qadh fihi ba zai yi asoke shi ba wal qur'anu yadullu alayhi bi qawlihi al-qur'ani kuma yana tabbatar da wannan ayar da muka karanta wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi har zuwa karshen ayoyin da zamu karanta a cikin wannan aya fadar Allah wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim يأتي فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث والقرآن يأتي آثار ruwayoyi da aka samu na tafassara wannan nufassara wannan aya suna nan sun tabbata a littafin tafsiri da kuma littafin hadisi wal qur'anu yuwafiqu zalika yace qur'ani kuma ya goyi bayan haka fa inna naskha llahi lima yulqi ash-shaytan wa ihkamahu ayatihi inma yakunu liraf'i ma waqa'a fi ayatihi wa tamyiz al-haqqi min al-batil ace al-qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah subhanahu wa ta'ala yace ya shafe abinda shaytan ya jefa me yake shafewa me yake tabbatarwa na ayoyin sa shine ya dauke wannan karin da aka samu a cikin ayoyin Allah wanda babu shi tunda me za a shafe abinda yake babu shi za a shafe abinda yake akwai dauke shi shine naskhi din a dauke shi lafuzza ne suka fito daga bakin shaytan ya jefa su a kunnan waɗannan mutane sune kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai shafe su sannan kuma ya tabbatar da ayoyin sa ya bambiya wato ya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya hatta la takhtalita ayatu bighayriha ta yadda ba za a yi ayoyi su rikice su cakudi da wasu maganganu da ba ayoyin Allah ba ce to idan ya zanto ba waɗannan maganganun ne ba na shaydan aka jefa su a cikin kunnuwar waɗannan mutane me za a shafe musu to ba abin da za a shafe musu akwai wani abu ne da ya cakudi da ayoyin Allah ana karanta ayoyin Allah aka jefa su maganganu da ba su ciki sai Allah ya ce zai shafe waɗannan ayoyi ثم يحكم الله اياتي سنن الله تبتدا ايوين تو تبتدا ايوين الناس شيني شافي ودنن دين ان بابو سو دامن تو ميزا تبتر شي يسا yake cewa abin da aka samu daga magabata ya dace da abin da kissa take cewa ya dace da abin alqur'ani yake cewa to shine yake fada yake cewa وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس الله سبحانه وتعالى يسنى أبن الشيطان يجيب أن يزنتو فتنة وأن نسكي إلى شوتاء ذوك يسو كوكم وأن نزكى تنسو سكى كيك الشي يجي إنما يكون إنما يكون إذا كان ذلك ظاهرا وأن زيه إذا يزنتو أبن ظاهرين أنجي an ji kalmomin to anan ne kalmomin za su zama fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu suke da shakka da nufinafici da waɗanda kuma zukatan suke busa suke kasassu matattu su ne kafirai yace wal fitnatu allati tahsulu bi hadha an-naw'i min an-naskh min jins al-fitnati allati tahsulu bin-naw' al-akhir min an-naskh yace fitinar da take faruwa da wannan naskhin wannan shafewar ita ce irin fitinar da take faruwa ga ɗaya nau'in shafewar dai nau'in shafiyar yana nufin Allah ya saukar da aya ma nan sah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ko mu saukar da aya bayan an karanta ta wata kila ma an yi aiki da ita Allah ya ce ya shafa hukuncin ta ya kawo wata kwatankwacin ta ko wacce take mafi kyau da gare ta bi khairin minha aw mithliha ko kwatankwacin ta to anan ai ya zama fitina ga wasu suna cewa ya za a yi Allah da farko bai sani bane ya saukar da wannan hukuncin kuma daga baya zai canza shi ai Allah yana da ilimi dan me ba zai saukar da hukuncin da baya bukata canji ba suka ce to ka yake cewa abinda Ibn Taymiyyah yake cewa ana yace kaga wancan fitina da ta faru da wancan shafe wanda Allah ya ai ayoyin suna nan lafuzza ne Allah ya saukar ya dauke ma'anarsu ko ya dauke hukuncin su ko ya dauke lafuzzan su gaba daya sannan ya tabbatar da su a makofin su ci to nan ma lafuzzan ne wannan lafuzzan ne da suka gaure da ayoyin alqur'ani Allah ya shafe shi ya tabbatar da ayoyinsa an gane tattaunawa da Ibn Taymiyyah yake yi dan ya tabbatar da cewa waccan kissar duk da cewa shi bai yarda cewa akan harshen ma'aiki aka jefa maganganun ba a'a shedan da ya sada da ya jefa maganganun a cikin kunnan kafirai saboda haka shi a gurin sa kafirai sun ji wannan kalmomin sun zaci alqur'ani ne amma alqur'ani ayoyin da suka zo gaba duk gaba dai sai suka rugurgu da wannan illa iyaka kawai abinda zai zama cikas ga fahimtar Ibn Taymiyyah cewa sun yi sujjada idan ayoyin da suke gaba sun shafe waɗannan abubuwan ta yaya kuma kafirai suka ci gaba da sujjada isar ta zo ta cewa kafirai sun yi sujjada karanta suratul najmi amma ba da wannan kisi yakin ba kamar yadda muka yi ishara zuwa gare shi a jiya da muka yi mun ishara zuwa cewa akwai kissar sahihiyya tana cikin sahihaini wannan ta tabbata amma babu maganar tilkal garaniqul ula kuma ba ta da alaka sujjadar su ba ta da alaka da wannan ayar da muke karanta a cikin suratul hajj yace wa hadha an-naw'u adallu ala sittir rasul to ana Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah zai kara fada da maganar sa yace to wannan abin da zai faru shine ma yake kara tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne annabi mai gaskiya ne ba zai taba bin san zuciyarsa ba don haka ibnu taymiya zai kara fada da maganar sa anan in ya fada da maganar sa anan ya kai karshe to mu kuma za mu yi masa takun baya akan maganganun sa da maganganun wasu malamai da suka yi da kuma wanda ku kuka ji a baya sannan kuma mu yi dauraya insha Allah akan wannan kissa da abin da zai zama darasi gare mu a rayuwar mu ta yau da gobe musamman a rayuwar mu ta da'awa abinda muka fada na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh